Yau da Gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Juma'a 24 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Daga nan birnin Washington DC masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau Juma'a ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali kan al'adu da fasaha da kuma nishadi. Saboda haka yau ma muna tare da masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma za mu tattauna ne tare da Ishaq Siri Ishaq, wanda zai taimaka mana mu duba yadda masana'antar fina-finai da waƙe-waƙe da ma sauran wasu fasahohi a arewa za su iya inganta matsayinsu da kimarsu a idanun Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Yanzu haka dai muna tare da Ishaq Siri Ishaq.
Kuma nan gaba kaɗan kuma za ku iya bugo mana waya kai tsaye ku yi mar tambaya ko ku ba mu gudunmawarku game da yadda kuke ganin masana'antar fina-finan za ta cimma wannan buri.
Amma kafin nan sai kun ji filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya. Ku kasance tare da mu, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Karin magana.
Ko yanzu kasuwa ta watsaye dan koli ya ci riba. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Safiyanu Gumal Zangon Daura.
Karin magana.
To wannan karin magana idan muka duba tana kunshe da wasu muhimman kalmomi a cikinta. Waɗanda suka haɗa da kasuwa da kuma ɗan koli da kuma riba. To a gurin Bahaushe dai in an ce kasuwa, wato ita ce wani keɓaɓɓen wuri ne da mutane suke taruwa suna saye da siyarwa. Wannan ma'ana kenan ta farko akan kasuwa. Sannan kuma wani lokacin Bahaushe in ya ce kasuwa, to yana nufin farin jini. Misali wani lokacin sai ka ji ana cewa kai amma wannan yarinya tana da kasuwa, manufa tana da farin jini kenan. Sannan wani lokacin idan Bahaushe ya ce kasuwa, to yana nufin kima ko daraja. Shi sa wani lokacin sai ka ji an ce ai abu kaza kasuwar sa ta fadi, manufa kimar sa ta zube yanzu ba shi da daraja kamar da. To kenan dangane da ma'anar kasuwa kenan. To sai kuma wato dangane da dan koli, shi kuma dan koli shine mutumin da yake yawo kasuwa kasuwa yana baza tarkacensa domin siyarwa. Kuma shi dan koli a gurin Bahaushe dai shi ake kira dan kiri ko dan kwarami ko dan jaura ko dan jemagi. To duk ana kiransa da wannan suna. To ita kuma riba a gurin Bahaushe ita ce tarin kuɗin da ɗan kasuwa yake samu wato bayan ya siyar da kaya sama da farashin da ya siyo shi. To shine ake kira riba. To a yau dai sai in ce wai an gamu wai mai ganga ya faɗa rijiya. Wato za mu ɗauki wannan karin magana mu ga wani lokacin ana amfani da ita wato a wajen abin da ya shafi habaici, kamar yadda hamshakin mawaƙin nan ko kuma dokta ko kuma sarkin mawaƙan ƙasar Hausa Alhaji Mamman Shata Allah ya ji kansa inda yake cewa, yana cewa ko yanzu kasuwa ta wate dan koli da hula goran shi, to shi kasuwa ta yi riba, ni koyewa aka hana roƙon nan duka mamman alhamdulillahi. To a nan in muka duba za mu ga Shata yana so ya nuna wa sauran ƴan uwansa mawaƙa cewa shi a halin da yake ciki ko yanzu aka daina roƙon baki aka daina waƙa, to shi alhamdulillahi ya samu biyan buƙata. Dan me sai ya ce domin komi ke taka kasan nan an taɓa ba Shata mai waƙa, komi mutum ke sa a jiki nai an taɓa ba wa Shata mai waƙa, dan na je maka waƙar ta kai ni sai shukura alhamdulillahi. To anan muka ƙara duba sai muga Shata yana so nuna cewa shi waƙa ba abin da bata yi masa ba. To kaga anan gurin da ƙarshe ma sai nuna cewa ma ya ma je aikin haji kuma ta hanyar waƙar ya je aikin haji, saboda haka shi ba abin da zai ce waƙa wato sai godiya. To anan idan muka duba sai muga wani lokacin wato mutum yana yin amfani da karin maganar nan ne domin ya mai da martani ga wani wanda wato suke wato ya tsama tsakanin juna. to sannan to dai fuskar yanzu kamar yadda bal take din nan wato a duniya ta karbo to zamu iya cewa shi ma dan bal ne yanzu wanda yanzu dan bal mai wani mai kudi ne zai yi bal ya samu motoci ya samu gidaje ya samu wato abubuwa da yawa to amma waɗanda suka yi bal a shekaru na baya da suka wuce sai dai mutun yayi bal ya ci ciwo kawai amma babu komai a tare da shi to yanzu da zai yi a samu tsohon dan bal da kuma dan bal ne yanzu wanda ya samu kalahirin bal to shi dan bal ne yanzu wanda ya mallaki abin duniya zai iya cewa tsohon dan bal na da ya ce a to ai mu yanzu ko yanzu kasuwa ta watse ai mu dan koli ya ci riba wani fa wato yana so nuna wa shi wancan tsohon dan bal din su ba su samu komai a bal ba sai wahala shi ku a yanzu ya mallaki gidaje ya mallaki motoci to in Allah ya daga wannan hajji ya kawar
to a gaida Abdullahi Garba Imam a malamin Hausa a makarantar koyon shari'ar Musulunci ta Aminu Kano da ke Kano. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya.
Masana'antar fina-finai da waƙe-waƙe da ma wasu fasahohi a arewa za su iya inganta kimar su da matsayin sa idanun 'yan Najeriya da ma duniya baki ɗaya ta hanyar yin waƙoƙi masu ma'ana da waƙoƙi masu haɗakarwa. Da waƙoƙi masu ilmantarwa, da waƙoƙi masu nishaɗantarwa, da waƙoƙi masu yin gargaɗi a kan wanda ya kasance na aikata wani abu, in ma mai kyau ko mara kyau. Sannan su rinƙa amfani da zalla ɗabi'un malam Bahaushe, kamar wajen harshen rera waƙar, da kayan sawa wato tuhahi, da ita kanta rawar da dai sauransu, saƙo daga Usman Shitu Mahuta.
Hakika za su inganta martabarsu ne idan sun canja yanayin yadda suke gudanar da harkokin nasu. Misali, idan suka daina yin gajerun fina-finai, sannan kuma mai ma'ana wanda babu zagi ko cin zarafin wani ko wata lokacin shirin fim din. To na ƙarshe su riƙa amfani da al'adun gargajiya maimakon na zamani. Idan sun yi haka, martabarsu za ta dawo a idanun duniya. Sako daga Prince Yao Adamu Balkachuwa.
VOA Hausa, kun ga yadda Indiyawa suka wuce shekara 100 suna harka fina-finai da waƙoƙi, amma har yanzu jama'a na son su. Mu ko Hausa mun yi sakaci ne da irin al'adunmu na Hausa, shi yasa masu shirin Hausa Film da waƙoƙin Hausa ba sa tasiri ga jama'ar mu. Mu ma mun fi son irin na Indiyawan, wanda masu shirin film da waƙoƙi ke ara don haka. Idan masu shirin fim da waƙoƙin Hausa suna so su dawo da martabar sana'ar su, to dole ne su daure da al'adu irin namu na Hausa, ba su dinga aro wata al'ada da ba tasu ba. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa.
Ba abin da ya dace illa su inganta harkar tasu ta hanyar kakkaɓe baragurbi a cikin su da kuma neman ilimin harkar. Lawali Muhammadu Aliyu Andu.
Babu yanda fina-finai da waƙoƙi za su amsa a wajen yawancin 'yan Najeriya, tunda akwai addini a ƙasar kuma ana jin maganar Allah don gudunmawar ita ce lalata tarbiyyar addini. Sako daga El Maude Ahmad Zaria.
Mafita ɗaya ce su haɗa kansu guri ɗaya, ma'ana su zama tsintsiya maɗauri ɗaya, su ƙara fitar da al'adunmu na Hausawa da gargajiyanci. Da kaucewa duk wasu nau'o'in da ba koyarwar da ta dace ba ce. Sako daga Hafizu Balaraba Gusau.
Tabbas, masana'antar fina-finai masana'anta ce mai kyau, wanda idan aka yi amfani da fasahohin waɗanda ke tahiyar da wannan masana'anta, za a rage ɗimbin matasa maza da mata marasa aikin yi. Amma wani hanzari ba gudu ba, ta yaya za a kare fasahohin jama'ar da ke tahiyar da wannan masana'anta? Da farko a kafa hukuma mai ƙarfi a matakin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi, wadda za ta saka ido domin cafkowa da hukunta masu satar fasahar waɗannan bayan Allah. Sako daga Aliyu Usman Takalahiya.
Kowannensu ya koma makaranta, ya nemi ilimin yadda zai gudanar da sana'ar tasa cikin nasara. Musamman ma ilimin addini da na al'adun malam Bahaushe na ainihi, saboda duk ɗabi'ar da ilimi ya yi wa jagoranci ya fi kyau ya fi nagarta. Sako daga Muktar Nasir Imam.
VOA, muna da mawaƙan yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba ku damu da su ba, har ma sun yi naku na raye-raye yawa, amma ba ku damu da su ba, to mu mun damu da su. Sako daga Muhammad Nasir.
Za su inganta fina-finan ne ta hanyar kauda son kai da cin hanci da kuma martaba al'adun Hausa. Sako daga Nura M. Abdullahi.
Lokacin ka ne dan kwalisa
ne kana na da hoya mai so lokacin mu ne mi kwalisa
ya shabani a san ka ne ki shauki duk mahasajan musu na raki na fi so ka bar su da mamaki kar sa tan zura ka ka jaburki ne kira abun kariki haki in ka bar ni zane maraki tunda har kana ta zama baki to aure ni da fifa baba shi san ka ya zigani kar ka bar ni rani san ka ya rike ni kar ka bar ni rani san ka ya zigani kar ka bar ni rani san ka ya rike ni kar ka bar ni rani
ya masoyiya sai ki murna tunda san ki ya cika kirji na na yabe ki zuci da baki tunda kin fahimta da zance na zo kawai ta hoka ma hannu so nake kici da ni angona ni ko sai in ce ya mata na rike ki zo mi ya kwalisa
gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyin ku ko kuma ku ba da gudunmawar ku lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655 wato lambar ita ce 202 205 2655 amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara daya Nama ma sauraron mu kamar yadda muka shaida muku a bude wannan shiri yanzu haka muna tare da Ishaq Sidi Ishaq kamar yadda kuka sani hitaccen dan wasan Hausa kuma mai hada fina-finan Hausa Assalamu alaikum Malam Ishaq
Wa alaikum assalam wa rahmatullah
Ina wuni ya ayyuka
Alhamdulillah
muna godiya dai da ka ƙara samun dama ka amsa gayyatar mu
sosai
haka ne muna godiya sosai yawa kahin mu fara kahin mu bude layin waya masu saurare su fara kira akwai tambayoyi da zamu maka da farin harko Malam Ishaq idan ka saurari amsoshin da muka karanta akwai wani Muhammad Nasir wanda yace akwai mawakan yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama amma mu VOA ba mu damu da su ba har ma sun hina mu na raye-raye amma mu ba mu damu da su ba su sun damu da su kamar Malam Muhammad Nasir ina ga kamar yana ganin irin waɗannan waƙoƙi na yaban Annabi ba sa cikin waƙoƙin da ake samu a masana'antar Hausa kamar wace amsa zaka bashi
akwai domin kowa dai ya san daga cikin irin waɗannan mawaƙa wanda suka yawaita waƙoƙin biyayyar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sabiti da sharhi wanda duk wata waƙar ta idan za a ɗauka a yi sharhi ma ba wani inda za a ji da ya ambato ya yi gaisuwa da biyayyar halitta ba sabi yana ɗaya daga cikin irin mawaƙa na fina-finan Hausa da suke yin wannan al'amura kamar akwai kuma Musbahu Muhammad ko shi kansa shi ma akwai waƙoƙinsa wanda yawanci duk sun shafi irin waɗannan waƙoƙi da ake magana. Kuma ina ganin idan na fahimci maganar da yake yi, VOA yake yin magana cewa mutum damu da waƙoƙin da wata ɗinko yana nufin VOA ba ta sa irin waƙoƙin shahirai shi ne ban sani ba. A fahimta ta ina ganin cewa VOA ta fi sa waƙoƙin fina-finan Hausa ko waƙoƙin soyayya fiye da waƙoƙin halitta.
To, yawa, to Mala Ishak, batun da muke so mu tattauna a yau ta yaya masana'antar fina-finai da waƙe-waƙe da ma duk wasu fasahohin da wannan masana'anta ta ƙunsa za su iya haɗuwa su inganta matsayinsu da kimarsu a idanun Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Akwai wata hanyar da kake ganin hakan zai iya samuwa?
Wato maganar nan guda ɗaya ce, gaskiya ɗaya ce daga ƙinta kuma sai faɗa. Akwai sharhi da mutane daban-daban wanda suka aiko da wasiƙu da VOA ta hanyoyin da suke ganin wato shi ne hanyoyin da za a inganta wannan sana'a kuma martabar sana'ar fina-finai ta dawo kamar yadda suka faɗa. Wanda kuma duk hanyoyin da suka faɗa gaskiya ne. Wasu da yawa inganta su ya kamata a yi, waɗansu kuma ana nan akan hanyar inganta su. To, amma ni a ra'ayina hanyar nan wato hanyoyin da zan ce suna da ɗan dama. Mafarko wato harka tana buƙatar a ra'ayina tana buƙatar a ilmantar da masana'antar. Sannan kuma a ilmantar da masu kallon fina-finai na masana'antar. Waɗannan hanyoyi biyu ina ganin su ne matsalolin wato masana'antar. Ilmantarwa na masana'antar shine wato ya kasance su masu yin sana'a mu dukkanmu da muke cikin yin wannan sana'ar ya zama muna da ilimin yinta. Domin idan muna da ilimin yinta lalle za mu dinga yin abubuwa wanda ko'ina za a karɓe shi a duniya. Ma'ana idan misali aka ce ko da ana samu ana yin wato workshops taron ƙara wa juna sani a wasu makarantu ko kuma a wasu taro wanda ake yi shekara-shekara ko shekara biyu wanda ake kira da food festival ko kuma workshops ne in ma misali bana a ce akwai mutum zai je ya zauna a aji a koya masa ba akwai workshops da ake yi master classes wanda a irin wannan mutum zai koyi dabarun yin tunani domin ni a tunanina kamar yadda mutane suke gani ana ɗauko tunani ana yi ba al'adar mu bane ba wane ne gaskiya ne yawancin wasu tunani da yawa haka ne abin kuma da yake kawo irin wannan abin da na fahimta shi ne babu yadda za a yi a ce ka ɗau an yi fim a ƙasar India ko an yi fim a America ka ɗauki wannan fim ɗin can kawai ka fassara shi ka hautantar da shi bayan ɗabi'an nan da al'adar nan da addinin nan ba ɗaya ba ne amma ka hautantar da shi wanda kawai abin da zai bambanta wannan fim da kake kallo da yaren Hausa da wanda aka yi da India ko da wanda aka yi da wani yare. Abin da zai bambanta kawai shi ne wato harshe wanda idan ka ga yadda mutum yake tafiya da yadda mutum yake magana da yadda wato mazauninsa yake ko makwabcinsa yake a'a ko kuma da yadda wasu ɗabi'unsa suke sun sha bamban da malam Bahaushe. To idan mun ga a ce za a ɗauko fim wanda aka yi shi a wata ƙasa wanda al'adar mutanen nan daban tunaninsu daban yanayin sa kayansu daban komai nasu daban kuma ka zo ka ɗauki fifin lincin cak ka hausantar da shi ka yi to babu wani yadda za a yi mutumin da yake Bahaushe ne cikakken Bahaushe musulmi zai ga wannan abin ya ga cewa ya yi daidai da addininsa ko kuma ya yi daidai da al'adarsa. Ba na ce duka fina-finan da ake yi haka ake yin su ba, a'a fina-finan nan akwai wanda ake yi wanda kuma mutane sun yarda cewa wani fina-finai ne ana yin su akan doron addini da al'ada. Amma kuma yawancin fina-finai da ake wato fina-finai ne wanda kusan zan ce ana wanke su. To in nake nan inda misali akwai ilimin yin yadda ma mutum zai zauna yaya zai yi yake rikirin labari. Na farko yaren Hausa wato yare ne wanda yake yana da rich wato yana da al'ada wato mai yawa yana da tarihi mai yawa mai ƙarfi yana da mutane wato gwarzaye a cikinsa wanda suka tabaka wani abu a addini ko suka tabaka wani abu a cikin a kasashen kansa. Sai kuma ka tsaya kai shi da yake kamar yadda Profesa Abdalla ya faɗa a wani a wata muƙabala da ya ce al'adar malam Bahaushe wajen guda na mata ko guda nawa ya faɗa wajen guda 20 da wani abu ya lissafa su daga ciki akwai kunya, ladabi, yatsana, biyayya, ga su ne da yawa ya bayyana su. To inda misali ma mutum zai ɗauka ya ce shi ke nan da zai bi kaɗan daga cikin abin da Profesa ya lissafa a matsayin al'adun Bahaushe. Su kaɗai in kaɗai ba ka ce wasu bari ka shirya fil a kan yadda Bahaushe yake ladabta na gaba da shi. Yadda yake girmama shi ko yanayin cin abincin malam Bahaushe ko yanayin sa kayansa ko wani abubuwa. Mutum ne zai a kan wannan kaɗai idan ya shirya waɗannan abubuwa wanda Bahaushe yakan laga cewa eh lallai wannan dabi'a ta ce to zai karɓi wannan abu.
Yau Malam Ishak, ni wani abin da ke bani mamaki dai duk lokacin da nake kallon fim ɗin Hausa, yaya aka yi bindiga ta shigo cikin fim ɗin Hausa? Saboda da wuya a ga ana harbi da bindiga, amma yanzu kawai za a ga harbi da bindiga, abin yana ɗan ba da mamaki.
To shine ai abin da nake magana. Kin ga yanzu inda misali mutum in ya tsaya aka yi magana, in za ka yi magana cewa za ka kare kanka ne, ko kuma misali za a yi harka ta dabanci, ko za a yi wani abu na yaƙi, ai babu zancen bindiga a labarin malam Bahaushe. Saboda haka sai ka ga cewa malam Bahaushe in ya tashi yin abubuwan sa da me yake yi, a'a da bindiga yake yi ko da wuƙa ko da
kokari da wuƙa ko da
ganin laulawa kenan ko laulawa ake ce mishi, ko kuma a'a da kwari da baka yake yi, ko kuma da me yake yi, ko kokara yake yi, ya yake yin abubuwan sa. To kin ga waɗannan abubuwan su ne ya kamata su fito. Shi ne yanda idan malam Bahaushe ya ga wannan al'amari a ciki, to ya san cewa wannan lalle nasa ne zai yi ne yakan kasa da wannan labari. Shigowar bindigogi da ake gani duk a fina-finan Hausa, ai duk da zai wuce wannan maganar ka ga abin da aka yi a wani shi sai ma ka ɗauka kai wanda yake ba daidai ba ne da nata. Kamata kai tunaninka, domin an ce kowane tsohito kukan gidansu yake. Saboda haka tunaninka na tarbiyyar da aka baka da inda ka taso da inda kake ya kamata ya yi reflecting da irin abin da ka yi da shi ya kamata ya yi reflecting a cikin ayyukanka na work of art, wanda ni a tunani na influence ne duk mutumin da ya yi irin wannan tunanin to yana da influence na irin fina-finan da suka yi tasiri a zuciyarsa tun daga lokacin yana yaro zuwa kawowa yanzu da ya fara harkar fim. Wanda kuma inda misali zai zauna a koya masa a'a ga yanda ake kirkiran labari, ga kuma yanda ake rubuta shi a jiki, ga yanda za ka yi ka riƙe alfannarka, ga yanda za ka yi masa kullarka nemo masu waye kuke su kalli yanayin fina-finan nata. Domin yawanci wasu daga cikin masu shirin fina-finan kawai sun ɗauki hankalinsu sun koma kan mata da yara sun fili kuma da su ne masu kan. Masu kallon gina su ne, wanda kuma ya kamata shi ya wuce. Kamata ya in za ta yi cin ka yi shi yadda mutumin da yake China ko baya jin yaren ka idan ya kalli fim din nan ya ci cewa eh wannan abu idan ya faru da ni ni ba haka gani. Amma ba ka yi abin da wani zai gani ya ce a wannan ba zan da dace ba. Kuma ka shi ne irin abubuwan da ake wanda inda za a tsaya a koyi a ake yi, ko kuma a shigo a koyar da wannan al'amura a cikin masana'antar to duk za a kore irin waɗannan abubuwa. Wanda kuma yana ɗaya daga cikin wato koke-koke da mutane suke yi wajen tsayawa a inganta yadda labarurrukanmu suke domin su faɗaɗa, ba wai kawai su tsaya tsakanin mata kawai wanda suke zaune a cikin gida ba, ko kuma a'a matasa. Ya kamata a taɓa corporate mutane, ya kamata ɗan shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 ma in zai tsaya kalli fim domin ya zama entertain, ya tsaya ya kalla kuma ya ga cewa eh lallai akwai tarbiyya, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, ya ji cewa eh abin nan ya taɓa shi.
Eh kuma ba a Najeriya kawai ba, amma duka duniya.
A ko'ina a duniya, shi ne mutum ko da mutumin da baya jin Hausa a ƙasar China ne, a ƙasar America ne, a ko'ina. To me isa a America ake yin fim malam Bahaushe zai zo kin kuka zai yi kuka kin ibu zai yi ibu in zaki zai yi zaki idan albarka zai shi albarka me yasa da ake haka me yasa kina da inda suke tafiya a wajen mu sai da al'adar mu dai ba ba addinin mu dai ba ba kallon mu dai ba babu komai da muka yi muke share wasu sun ce wai muna share ne al'ada da su ni ba gata inda muke share al'ada ba domin mu al'adar mu ta haɗu da addinin musulunci ta wasu bangarori da dama saboda haka ko China me yasa ake patronizing kina kenan su because suna yin abubuwa domin da nan shi inda mutane da yawa ba su da sani ba cewa akwai wani malami da ya taɓa yin wani littafi ya jera wato bukatun ɗan adam wajen guda ko bakwai ne yake na farko ɗan adam yana buƙatar security wato yana buƙatar tsaro na biyu ɗan adam yana buƙatar so na uku ɗan adam wasu abubuwa ne ya lissafa wanda yake wannan buƙatu ne na ɗan adam ko ina yake a duniya yana buƙatar wannan because idan muke maganar security ɗan adam yana buƙatar security a security ɗin nan ba wai lallai ya tsare kansa ba ya yi gida misali ko da ba gida bane ko da gida kaya dai ya shiga ya kuma cin akwai kota da ina shiga ciki zai rike saboda haka kowanne ɗan adam a duniya ko ina yake yana buƙatar wannan to misali inda mutum ya yi tunani cewa bai yi zai ya rubuta labari a kan tsaro shi kadan ya isa kai idan kai za ka taɓa kowanne irin ɗan adam komai yarensa komai addinin ko ina yake a duniya idan kai wannan abu zai ce eh wannan abu ni ma ina buƙatar
eh yau malam Isha ga kira mun samu daga Yobe. Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Yobe?
Kuna magana da Madu Matina daga Kunguru jihar Yobe.
To, Malam Madu Matina kana lahiya?
Lahiya kalau.
To, ga ka ga Malam Ishak Sidi Ishak.
Eh, ni ma da yake daman ba da shawara ga masu harkar sinai-sinai ba.
Eh, muna jin ka.
Yawa shawara na shine daman ina so idan har za a dinka ana so a samu ci gaba a harkar dole sai an yi amfani da al'adunmu na cikin gida ba a dinka aro al'adun ƙasashen waje ba.
Yawa to mun gode kwarai malam.
Magana da muke yi kenan yanzu kuma a kan hakan ake so a dora al'amura shawara kan mun karɓa kuma mun gode Allah ya saka da alheri domin mu ma muna kokarin mu ga cewa mun wuce ne tunanin mutane kuma akalla dai cikin dinne ya zama kamar mata takalar dini ya zama bar mata takala ta ɗaya ta biyu ta uku ya zama kawai hawa za mu dinga yin noma mun zama sannan mu ko ina ne a faɗin duniya.
Yawa Malam Ishak akwai masu ra'ayin cewa rashin kamar talabijin ko rediyo na wannan masana'anta shi ma yana kawo cikas. Misali da a ce masana'antar fina-finai da duk waƙe-waƙe nan suna da talabijin nasu na kansu da rediyo inda duk duniya za a iya murɗawa a kama a ji labarai ko a kunna talabijin a ga labarai da bayanai da zai iya taimakawa.
Gaskiya ne wannan. To amma wato kullum akan ce wato yaro bai da laifi ya kan tashi. Akwai mutane da dama wanda suke da tunani makamancin nan. Amma yanzu misali kin ga wannan yana daya daga cikin kuma abin da yake damun masana'antar ta. Domin duk wanda ya san harka ta media ko ta radio ko talabijin ko jarida ko duk wani abu na kwana ya da labarai abu ne wanda yake yana buƙatar kuɗi masu dai. Kuma abu ne wanda yake buƙatar wato kamar haɗin kai wajen aiwatar da irin gudanar da gidan talabijin na rediyo ko gidan rediyo wanda wannan na san akwai kamar yadda na faɗa akwai tsirarin mutane wanda suke yin wannan tunani to amma ba da za a samu a ce wasu daga cikin manya-manyan za su yi tunani irin wannan su ce to shikenan an buɗe gidan rediyo kaza an buɗe gidan talabijin kaza. Bari kuma mu zo mu dubi masana'antar nan yaya girman ta yake ya fa'idar ta take yaya harkoki na yanayin samun kuɗi da za a mayar da ruɗa a cikin shin yaya ma masana'antar take a zai a yi bincike a karanta ta sosai a ga cewa eh tana buƙatar wannan abu bari a zo a yi
Malam Ishak lokaci na ɗaga mana hannu muna godiya sosai ka kwaso bayani amma lokaci ya yi masu saurare. Muna godiya da wannan to sai dai litini da Allah ka yi mu
huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.